Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 21 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa da kada su kutsa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine, inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Shugaban kasar Sin Xi Jinping a yau Alhamis ya jaddada matsayin gwamnatinsa na cewa ya kamata a warware takaddamar kasa da kasa ta hanyar tattaunawa ba tare da sanya takunkumi ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da abokiyar hamayyarsa Marine Le Pen mai ra'ayin mazanjiya a ranar Alhamis sun shirya yin gangamin ƙarshe na yakin neman zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasar Faransa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana harkokin shari'a da na siyasa ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya akan masu mukamin siyasa da ke sha'awar tsayawa takara a zaɓe.
To idan waɗanda ba rike da mukamin siyasa suke ba, to su ne aka ce in suna ra'ayin siyasa kwana 30 kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zaɓe, to shi ne za su yi murabus. Wannan bai shafi waɗanda ake zaɓe ba, bai shafi waɗanda kuma ake ba mukamai ba.
Bayan haka za ku ji cewa wani hari ta sama da sojojin Najeriya suka kai a wani yankin karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraba ya yi sanadiyar kisan mutane hudu, wasu kuma sun jakata. To ko me hukumomin yankin za su ce game da wannan lamari?
Abunda ainihin ke faruwa shine akwai tabbacin labaru cewa waɗannan ƴan fashin sun hada sansani mai karfi a wannan area kasan Kambari da aka samu wannan akasin wannan abun iftila'i sai fada waɗannan bayan Allah wadda Allah ya kaddare cikawansu kuma da wadda suka ji rauni.
Jami'in 'yan sanda DSP Usman Abdullahi kenan muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku nasihar falalar azumin watan Ramadan. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kutsa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine, inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa wa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko ƙuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun Rasha cikin haɗari. Shoigu ya faɗa wa Putin cewa akwai sojojin Ukraine 2,000 a masana'antar wacce ake kira da Azovstal, amma an 'yantar da sauran yankunan Mariupol, wani muhimmin birni mai tashar jirgin ruwa. Mai taimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta buƙaci Rasha da ta bada damar kwashe fararen hula da sojojin da suka samu raunuka daga tashar ta hanyar jinƙai. Shugaban ƙasar Sin Xi Jinping a yau Alhamis ya jaddada matsayin gwamnatinsa na cewa ya kamata a warware takaddamar ƙasa da ƙasa ta hanyar tattaunawa ba tare da sanya takunkumi ba, lamarin da ke nuni da irin matakan ladabtarwa da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka kan Rasha bayan da ta mamaye Ukraine. Da yake magana a wani dandalin tattaunawa a birnin Hainan, shi ya ce ƙasar Sin ta himmatu wajen mutunta ɗiyaucin kowace ƙasa ba tare da tsoma baki cikin harkokinsu na cikin gida ba. Ita dai ƙasar Sin ta ci gaba da ƙulla alaƙa da Rasha ba tare da yin Allah wadai da mamayar da ta yi wa Ukraine ba, yayin da ta kuma soki takunkumin da aka ƙaƙaba wa Rasha a 'yan watannin nan.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da zaben shekarar 2023 ke kusantowa a Najeriya, batun nuna sha'awar tsayawa takara da wasu ministoci suka yi ba tare da sun ajiye aikin su ba, ya dauki hankalin masana harkokin siyasa har ma da kwararru a fannin shari'a. To ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada game da wannan? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga rahoton kuma da ta aika mana.
Ya zuwa lokacin daukan wannan rahoto, ministoci biyu ne suka bayyana aniyar tsayawa takarar kujerar shugaban kasa a zaben shekara 2023. Akwai ministan kula da harkokin sufuri Chibike Amechi da ministan kwadago Chris Ngige, amma kuma duk basu aje ayyukansu ba. To wai a ina gizo ke saka ne a kashi 84 karamin kashi na 12 a sabon dokar zabe da kuma tanadin kundin tsarin mulkin kasa? Ba dan same nasara Umar, masanin shari'a ne.
Mutum bai cancanta ba ya tsaya takara idan yana ma'aikacin gwamnati ne wanda yake yana ansa albashi karshen wata, wanda yake zai anshi pensho bayan ya retire, wanda sai ya shekara 65 ya bar office. To idan waɗanda ba riƙe da mukamin siyasa suke ba, to shine aka ce in suna ra'ayin siyasa kwana 30 kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zabe. Ba wai an ce harkokin zabe ba, a'a, kwana 30 kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zabe, to shine za su yi murabus ko kuma su yi janye aikin su ko kuma su ajiye aikin gaba daya. Wannan shine abinda tsarin mulki yayi tanadi akan ma'aikatan gwamnati. Wannan bai shafi waɗanda ake zabe ba, bai shafi waɗanda kuma ake ba mukamai ba.
Idan akwai sabani a kundin tsarin mulki da sabon dokar zabe ta shekara 2022, menene ya ba waɗannan ministocin karfin gwiwar daukar matakin in aje aiki alhali suna so su tsaya takara? Kwararre a tsangayar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yayi fashin baki.
Wato wannan hukunci da suka samu na Abia na Uma Ahia, wanda ya ce a soke wannan dokar a cire ta daga cikin tsarin dokoki, komai raunin wannan hukunci sai wata kotu ta ɗaukaka ƙara ta yi watsi da wannan hukuncin, sannan aka shiga cikin yanayin da za a soma amfani da wannan doka. Komai kuskuren da wannan alkali ya yi ba zai zama kuma laifin wanda ya bi wannan doka ko wannan hukunci da ya yi na ƙaramar kotu ba.
Amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abu Hamisu yana ganin an yi wa dokar karan tsaye.
Wannan dokar an aiwatar shugaban kasa ya taba annu, to kin ga ya zama daya daga cikin dokokin da za a bi a nan gaba. Misali, duk wanda ba aje makaminsa ba har ya ci zabe, to yan opposition za su iya su tafi kotu su ce bai bi umarni ba, bai bi dokan kasa ba, kuma a sauke wannan zaben. To wayansu ma ba wai takarin za su yi da gaske ba, kawai sun fito ne saboda a san sun fito.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin zaben fidda gwani da jam'iyyun kasar za su yi nan gaba kaɗan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Rahotanni daga Najeriya na cewa wasu masu aikata munanan ayyuka na ci gaba da tafkata asarsu, lamarin da ya sa ake ganin da alaka da hukunci na sassauci da ake musu ko da an kama su. Yanzu haka rundunar 'yan sandan kasar na bincike kan wani matashi ɗan kasar Nijar da take tuhuma da kisan matar makwabcinsa tare da ɗiyarta a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin kasar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Faruwar wannan lamarin ya sa rundunar 'yan sandan Najeriya ta rukufa ga gudanar da bincike. Superintendent na 'yan sanda Nakiu Abubakar shine kakakin rundunar a jihar Kebbi.
Ciki ko Allah kuma mun samu nasarar kama wanda ya aikata wannan laifin. Sunan shi Idris Suleiman, dan shekara 25, dan garin ainihin garin Mara ɗaya ne da ke cikin jamhuriyar Nijar. Kuma alhamdulillahi yanzu haka ya amsa laifin shi.
Luba Altina Ladan makwabciya ce ga gidan da aka yi wannan aika-aika, ta maganta da manema labarai akan tashin hankalin da ta gani lokacin da abin ya faru.
Ni da subahin shi kanin nau'in ya dawo yana kira na ta waya, ko da ni kwanta ai na ji ana bugun gida, sai ni tsammani shi na ya dawo kilabe da kati yaka buga min gida, don na ja waya sai naga ƙarfe 4:30 sai ni zaton kawai shi na, sai dai anka kawa kiran gida sosai, anka kawa bugun gida kaca kaca kaca. ina shekowa ina wucewa daki sai dai na gane su duka cikin jini yawa garin ya dai annan ido biyu tana watsa
to ko wani laifi wannan matar ta yi aka yi mata wannan aika-aika tare da diyarta
eh to abin da yake ci muna a lokacin da cikin shine ita matar wanda marigayi ya da sunan samu sa'isa da ita so a lokacin sa'isa har take ci mishi shi irin dabba ne haka mai daji walakantacce so kamar abin ne da ya ji ya bata mishi rai shi yasa ya je aikata wannan laifi
yanzu dai rundunar yan sanda ta ce za ta gurfanar da matashin gaban kuliya da zaran ta kammala bincike to sai dai da yawa yan Najeriya na ganin an sha kama masu aikata laifuka ana gurfanar da su gaban kuliya ba za a sake jin komai ba masani akan aikata manyan laifuka da tsaro detective Awal Baladirmi iya na ganin cewa harshen kammala bincike da samar da cikakken hujjoji da kuma tsoma bakin da yan siyasa ke yi ga harkar shari'a na daga cikin abubuwan da ke sa ake ganin ba a hukunta masu aikata manyan laifuka
da yawa wani lokacin Najeriya punishment ake ba correction ba idan mutum ya laifi kokari ake a gyara dan ya nace ya zama mutumin kirki ko da kai masa horo ya ji ya gama zaman sa na kurkuku ya dawo zai ci gaba da wannan laifi amma idan gyara aka masa maimakon punishment zai gyaru kuma ya zama mutumin kirki
yan Najeriya dai na cike da fata da ganin an samu sauyi daga dukkan abubuwan da kan ci gaba da jefa rayukan yan kasa cikin halin kunci Muhammad Nasir Murar Amurka daga KBI a Najeriya
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wani jirgin saman sojojin Najeriya ya kai hari akan garin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraba da nufin auna 'yan ta'adda. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane hudu ciki har da yara ƙanana ya kuma jikkata wasu da dama. Ko a makon da ya gabata wani lamarin mai kama da wannan ya faru a karamar hukumar Shirora da ke jihar Nija inda yara shida suka mutu. Wakilin muryar Amurka Salisu Ladu ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Allahu Akbar
Allahu Akbar
Al'umman yankin kenan a lokacin da suke sallar jana'iza na gawawwakin mutane hudu ciki har da ma yara ƙanana wanda jirgin sojojin saman Najeriya suka yi sanadiyar rasuwar su yayin da babban limamin yankin wato Malam Sabo Muhammad yake musu jana'iza lamarin ya faru ne a yankin mutum biyu dake karamar hukumar Gasol a jihar Taraban inda jiragen sojojin saman Najeriya suka yi shawagi da zimmin neman bata gari a wannan yankin suka yi ta jefa ba ma ba mai har ma lamarin ya janyo sanadiyar mutanen da basu ji ba basu gani ba ciki har ma da yara ƙanana wasu kuwa suka jikkata aka debe su rai kokai mutu kokai zuwa ga asibitin ƙwararru dake Jalingo to koyaya ma iyalan mamatan suka ji a lokacin da suka samu labarin rasuwar ƴaƴansu
ɗana Adamu Ibrahim ɗana dan shekara 12 da kuma dan auta kani na kenan karami sun je bayan gari bin itace don bayan gari ne ba jeji bane sun ita suna dawa sun sa zuwa sun cire mangoro suna ci sai jiragen suka fito guda hudu kuma ne to suna sake goma goma don gurin da suka samu yaran ma ko rami ya kai rami hudu wanda bun din da fadi ba gun yaran na yaran kuma sun sake na kan hanyar kurta kan hanyar inda ke tafiya suka sake su ki yaron a wuya kashe shi a hoton nan kuma yana asibiti a Jalingo
ana shi bangaren mai anguwan yankin da lamarin ya faru wanda kuwa yana daya daga cikin wadanda suka halarci zana'izar wadannan gawawwakin na koyi masa tambaya ko me ne ma sunar mai anguwa
sunana mai anguwa Ibrahim Sanda talaka wannan sun tafi jeji akwai masu zuwa jeji aikin gonar rani to suna dawa iftilai sojojin ne ya faru da su sojojin ne sun dauka waɗannan mutanen ne da suke lema a sai ba su bane to nan sannan suke mursasa sai suka kashe mutane hudu sannan suka jirkita wasu mutane da dama
ko menene ma mahukunta za su ce akan wannan batu DSP Usman Abdullahi shine kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba wanda yace lalle lamarin ya faru a wannan yanki na mutum biyu dake karamar hukumar Gasol a jihar Taraban
ita hukumar yan sanda jihar Taraba tana da labarin aukon wannan hare-haren da wayannan jiragen sojoji na Air Force kai a wannan bangaren abunda aini ke faruwa shine akwai tabbacin labaru cewa wayannan yan fashin sun hada sansani mai karfi a wannan area kasan Kambari nake cikin karamar hukumar Karim to kuma aka je da aka samu wannan akasin wannan abun iftila'i sai ya fada wayannan bayan Allah wadda Allah ya kaddare cikawansu kuma da wadda suka ji rauni suna nan yanzu haka ana musu jinya kuma suna karban jinya na musamman
sai mu ce Allah ya ji kan mamata ya sa mutuwa hutu ce a gare su su kuma iyalan wadanda suka mutu sanadiyar jefa bama baman nan Allah ya ba su hakuri Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amerika diga Jalingo a Nigeria
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya. An ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da alluran rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Na sauraron mu barka da wannan lokacin.
To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan kwayoyin cututtuka. Yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin ta yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abinda ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance kenan ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da a ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da rotan kwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya saki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar wato genetic study da ake a turanci.
Na'am, to likita menene ma muhimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani. To muhimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafinsu?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro. Bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abinda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abinda ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abinda ya kama haka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus. Akwai irin su sarki haƙora su shan inna ɗin su tarin shika wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya tabin ciwon a Ghana akalla ya haura shekara 50 saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya da na ba da misali, ba za a manta cewa ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar a Ghana ba, wato smallpox kenan da Turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayen ta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya cuta ce mai tsananin gaske, amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta ga an samu irin waccan matsananciyar cuta. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba. Zai kasance ce na an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa, sannan kuma mahukunta sun ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da ya kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya kita, cuta ce da za ta iya lalata wata ƙoda ko wani ɓangare,
wato barazanarta ga ɗan adam kenan.
Barazanarta ga ɗan adam,
sannan
kuma yawanta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yaɗa ta, saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne, misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar a ce rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin nan a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am, to likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har ka kace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abu mafi tasiri shi ne rashin yadda, akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga gari ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗaya kawo shi za a yi allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu, saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda, har waɗanda ake mulka suna ganin cewar masu mulkinsu za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su. Sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu, da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kanmu waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba, aƙalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kanmu. To idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu. Sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya, to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli turin yadda da allurar rigakafin ba saboda ka abubuwa ne da dama da sake samu wannan amma dai wannan ba zai kauce maganar ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimakawa wurin yakar cututtuka da kuma samun sauƙin cututtukan nan da ake yi ba.
Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato.
Tattalawar Musa Tahir.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Umar, yanzu kuma lokaci yayi da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala, sauran al'umma suna shan wahala kuma farashin abubuwa na tashi. To gwamnati daga cewa wa'annan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabi ba. A bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da za a iya yi a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin Ramadan an samu sauki. Duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma Allah zai sauƙaƙa mishi. Gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki, ta yadda za ta yi addu'a, za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sa albarka kuma ya jagora. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimakawa bayin Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke buƙatar tallafi da taimako. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimakawa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan domin a samu sauƙin rayuwa, a samu sauƙin al'amura. To ƙalubale ba a rasawa. Duk lokacin da aka ce an samu abu ya cika, to zai ta samu tasgaro, zai samu abubuwa iri-iri. Amma babban abin da muke ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ƴaƴanmu da manya da ƙanana ana ta karatu. Idan ana karatu in Allah da za a samu sauƙin lamura. Don haka babban ƙalubale da ake da shi shine yadda matasa suke zaune babu aikin yi. Mafi yawa sun yi karatu kuma suna zaune babu aikin yi. Da zaran wani ya zo da wata mummunan aƙida kuma yana da kuɗi a hannunsa, sai amfani da wannan ya ɗauke su ya mai da su su zamanto ƴan ta'adda ko a shiga wasu abubuwan da bai dace ba. Wannan babban ƙalubale ne ga wannan ƙungiya, kuma ƙungiyar ita kaɗai ba za ta iya ba. Sai an haɗa kai da gwamnati, sai an ƙirƙiro wuraren koyon sana'o'i, sai yaranmu da suke makarantu idan sun je karatu an yi ƙoƙari bayan karatun a haɗa musu da sana'ar hannu da za su fito. Idan aka samu wannan to za a ga an samu sauƙi na abubuwa.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a taƙaice. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa da kada su kutsa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine, inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa wa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da ya yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko kuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun Rashar cikin haɗari. Shugaban kasar Sin Xi Jinping a yau Alhamis ya jaddada matsayin gwamnatinsa na cewa ya kamata a warware takaddamar ƙasa da ƙasa ta hanyar tattaunawa ba tare da sanya takunkumi ba, lamarin da ke nuni da irin matakan ladabtarwa da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka kan Rasha bayan da ta mamaye Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da abokiyar hamayyarsa Marine Le Pen mai ra'ayin mazanjiya a ranar Alhamis sun shirya yin gangamin ƙarshe na yakin neman zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasar Faransa.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare za ku sake jin maɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu Justin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.